محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Welcome to the Sahih Saduwa a wannan darasi ko a wannan majalisi da muke darasi a cikin littafi mai suna Hisnul Muslim wallafar Sa'id ibn Ali al-Tahbani. Muna cikin azkar ba'da salam ko azkar ba'da salam to al-azkar ba'da salam min as-salam zikir randa da mutum zai bayan sallama. Za mu sai shi kan zikiri na shida. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa fil ard man dha alladhi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwa al-'aliyyul 'azhim. Wannan karanta ayatul kursi bayan sallama, bayan mutum ya yi abubuwan da muka gabatar, istighfari guda uku, Allahumma antas salam wa minkas salam tabaraka ya dhal jalali wal ikram, Allahumma inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatika, ya yi waɗannan tasbihai abin nan subhanallah walhamdulillah Allahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah wa la ilaha illa Allah. Bayan mutum ya gama waɗannan, to akwai karanta ayatul kursi. Wannan karanta ayatul kursi ya zo a cikin hadisin da Imam an-Nasa'i ya rawaito a cikin littafinsa Amal al-Yawm wa al-Layla, ko kuma mu ce a cikin As-Sunan al-Kubra. Haka nan al-Majrisi Ibn Sunni shi ma ya rawaito wannan hadisi a cikin littafinsa Amal al-Yawm wa al-Layla. Hadisin Abu Umama al-Bahili Sudai ibn Ajlan radiyallahu anhu, wanda ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama yake cewa man qara'a ayatul kursi dubura kulli salatin maktubatin lam yamna'hu min dukhuli jannati illa al-maut. Wanda duk ya karanta ayatul kursi dubura kulli salah, bayan kowace sallah tafarillah, dubura kulli salatin maktubatin, bayan kowace sallah tafarillah, Nabi ya ce lam yamna'hu min dukhuli jannati illa al-maut, babu abin da zai hana shi shiga aljanna sai mutuwa. Wato mutuwa ce kawai tsakanin shi da shiga aljanna, ita ce kawai ta rage mutum ya shiga aljanna. Wannan ya nuna sunna ce ta Annabi sallallahu alaihi wa sallama da koyarwarsa mutum ya karanta ayatul kursi bayan sallama. Wannan aya kamar yadda kuka sani ita ce azamu ayatu fi kitabillah, kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa, ita ce mafi girman aya, ita ce mafi girman aya a cikin littafin Allah. Da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake tambayar Ubay ibn Ka'ab cewa ya abul munzir ayu ayatu fi kitabillah a'zam, cewa ya abul munzir wace aya ce tafi girma a cikin littafin Allah. Sai Ubay yace Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum, sai ya gaya masa wannan ayar. To daga nan sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya daki ya buga kirjin Ubay ya ce ya nakal ilm, ka yi farin ciki da ilimin da Allah ta'ala ya baka. Sannan ya ce da shi wallazi nafsu muhammadin biyadihi inna li hadhihi al-ayati lisanan wa shafataini tuqaddisu al-malika inda saqil arsh. Ya ce wannan ayar na rantsi da wanda ran Muhammad yake a hannunsa, wannan ayar tana da harshe da leffa guda biyu da take tsarkake Allah mai mulki a wajen wato dukkan al'arshi. Wannan ya nuna falalar wannan ayar. Kuma idan muka duba za mu ga aya ce wacce ta kunshi kirari da yabo ga Ubangiji ta'ala da ambaton wasu sifofinsa na kamala, sifofinsa na ɗaukaka, sifofinsa na isa, wanda babu wanda ya sifantu da su cikin halittunsa sai shi kadai. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum, Allahu la ilaha illa huwa, Allah wanda babu abin bauta da gaskiya sai shi wanda yake kalmar shahada kalmar shahada ita kuma ita ce kalmar da mutum yake shiga musulunci ta hanyar tabbatar da ita ko ya fita musulunci ta hanyar karɓa wato kayya ta ko saba mata ita ce kalmar da tafi kowace kalma ce kalmar da mutum ake buƙatar ya mutu a kanta idan ya zama ƙarshen maganar sai wannan kalma ce da zai zama ɗan aljanna to wannan ayar ta kunshi wannan kalma kaga lalle babu shakka dan ta kasance a'zamu ayatin fi kitabillahi babu mamaki bayan haka Allah ya ce alhayyul qayyum alhayyu wanda yake rayayye rayuwar ubangiji ta saba rayuwar kowane abu rayayye ana sifanta abubuwa da Allah ya halitta da rai akan sifanta mutum da rai yukhrij alhayya min almayyit wa yukhrij almayyita min alhayy haka dan adam ba wanda Allah ta'ala ya rusa masa rai sunan shi alhayy to amma rayuwa ta ubangiji bai daidai take da rayuwa ta makhlukat ba ba daidai take da rayuwa ta kowane mahaluki ba kowane mahaluki rayuwarsa tana da farko akwai sanda babu shi sannan ya samu sannan rayuwarsa tana da ƙarshe akwai sanda yake nan sannan ya zama baya amma banda Allah ta'ala shi rayuwarsa rayuwa ce ta har abada rayuwa ce azaliya rayuwa ce qadima azaliya wato tun farko daman can akwai Allah lam yazal hayya daman can yana nan da ransa babu wani lokaci da yake da yake babu shi ya samu sannan kuma walan yazal hayya haka nan zai ci gaba da zama mai rai saboda kaga rayuwarsa tana da kamala ta wannan bangaren tana da kamala ta kasancewarsa ba ta da farko sannan ba ta da ƙarshe sannan rayuwar kowane wato mahaluki rayuwa ce wacce take cike da wato matsaloli yau da lafiya yau ba shi da lafiya yau ba jin daɗi yau ba jin daɗi yau an ɓata masa rai gobe yana farin ciki haka rayuwar kowane mahaluki take kowane irin abu da Allah ya halitta rayuwarsa cike take da irin wannan laqad khalaqna al-insana fi kabad lakin hakika mun halicce shi cikin wahala rayuwar insan matakadiku ya rabbuka fathal wa mulaqi sauraka al-insan fil kashfi wa fil kahfi yana cikin wato gwagwarmaya yana cikin faɗi tashi yana cikin wahalhalu haka rayuwar mutum take komin darajarsa ko matsayinsa a gurin Allah rayuwarsa sai ta zama tana cikin irin wannan a wannan rayuwar ta gurin rayuwa ce da babu wani aibi ko wata nakasa ko wata gajiyawa da take ta allaka da ita daga kaga rayuwa ce da take da kamala mutum da wacce saboda haka dan an sifanta Allah subhanahu wa ta'ala dan an sifanta wani mahaluki da wata sifa sannan aka sifanta Allah da irin wannan sifar a suna to ba yana nuna sun yi tarayya a hakika al-ishtiraku fil ism la yadullu ala al-ishtiraku fil musamma wa al-ishtiraku fil asma laysa dalilan la yaqtadi al-ishtiraku fil aqaid wato za a iya tarayya a suna amma kuma a sha bamban ta fuskar hakika fuskar yadda al'amari ne Allah ta ubangiji ta'ala ya sifanta kanta da sifofi ya sifanta dan adam da nafsu wannan sifofi amma kuma ba lallai ne sun yi tarayya da dan adam in ikan wannan sifofi amma ta kuma yi kana min mutsaki da sai mun sani faja'alna ka sami'an basira haka Allah ya sifanta dan adam ka sami'an ne basira amma yanzu ne kuma ka sani da wadannan sifofi cewa shi sami'an ne kuma basira ce wai ta tabi da shi da kuma sami'an basira babu wani abu da yake kama da Allah dan ne ke da sani kaga as-sam'u wal basar sam'u wal basar sifar sam'u wa sifar basar ta da Allah ta'ala da haka da daidai da sifar sam'u wal basar ta wani mahaluki ba kada su ma daya ko da sun yi tarayya a suna haka ubangiji ya ce sifanta kansa da sifa kuma wannan sunan sifa din da ubangiji ta'ala ya sifanta wani mahaluki da ita ba tare da sun yi tarayya da haka babu matsala dan Allah ta'ala ya sifanta kansa da sifa
bata girmama Allah ba, to dole ne sai ta girmama Allah, ba za ta zauna haka nan ba,
don haka wanda ma bai bauta wa Allah ba to zai bauta wa nan sai shi yana tsoron ko abokan hamayyarsa ko yana tsoron wani boka kada ya halaka shi ko yana tsoron wasu ƴan siyasa ko yana tsoron barayi ko yana dole dai sai zuciyarsa ta ta'allaka da wani abu in bai bauta wa Allah ba to zai bauta wa ko ya bauta wa kudi ko ya bauta wa jama'a ko ya bauta wa wani mukami dole dai zuciyar haka nan ta zauna ba ta bauta wa komai wannan ba zai yi ba sai Allah ce afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu in bai riki Allah ba a matsayin Allah to zai riki san zuciyar sa a matsayin Allah ko zuciya ba ta zama haka nan to sai ka riki wani abu to anan Allah ya ba wa dan adam zabi amma shakiran wa inna kafura inna hadaynahu as-sabila inna shakiran wa inna kafura wa hadaynahu an-najdayn wani ya ba wa dan adam kafofi guda biyu ko yanzu nan ko yanzu can ya ba shi zabi in yana buƙatar ya nema a gurin Allah yayi fata a gurin Allah yayi kauna a gurin Allah to sai ya yi kuma ya ga ko wasu wanda su ganin su suka fi masa biyan buƙata to shi kina sai ne ne to wani haja ce istiyariya wani ne bai tsisa sa mutum ba sai wannan ne bautar Allah ya ga ba ya yi da ba ba duka halittu ba sa fita da wannan buƙatar da take istirariya wannan duk al-makhluqat kulluha mushtarika fi hadha suna tarayya a cikin wannan buƙata ta istirariya buƙata istirariya kuma wannan an bawa kowa zaɓin sa wanda ya ga zai bi wanda ya ga ba zai bi to ubangiji ta'ala ba da buƙatar kowa ba da buƙatar kowa wannan an ce ya ku mutane antumul fuqara'u ila Allah ku ne masu burkatuwa zuwa ga Allah Allah huwal ghaniyyul hamid Allah shi ne wanda yake mawadaci sura ka ubangi ta'ala shi yake da wadata ta karshe walillahi ala an-nas hajj walillahi ala an-nas hajj al-bayt man istafa ilayhi sabila wa man kafara fa inna Allah ghaniyyun 'anil 'alamin wanda duk ya kafirce ya butulci to ya sani Allah ghaniyyun 'anil 'alamin Allah mawadaci ne ga barin kowa baya da buƙatar dukkan wani wanda yake wani mahaluki to wannan ita ce qayyumiyya ta ubangiji wanda babu wanda yake da ita sai shi kadai Allahul al-qayyum wanda yake tsaye da zatinsa to kaga wannan min mustalzimati al-haya al-kamila ko kamal al-haya Allah ya ce al-hayy ne kuma rayuwarsa tana da kamala to daga cikin abinda kamalar rayuwar Allah ta kunsa al-qayyum mai tsaye ne da kansa haka dukkan wata sifa ta ubangiji idan ka dauke ta za ka ga ta kunshi sauran sifofin tastalzimu baqiyat as-sifat in ka ce Allah mai ji ne jin nan yastalzimu al-haya yastalzimu al-ilm yastalzimu al-irada dukkan sauran sifofin ubangiji za su shiga za wannan kalmar ji din nan da aka sifanta Allah da shi za ta kunshi shi domin in bai zama al-hayy ba zai zama mai ji ba in bai zama mai ji ba da zai zama mai cikakken ilimi in ya zama mai cikakken ilimi da zai zama mai ji saura ka zaga sauran sifofin suna shiga karkashin wannan sifa domin ya sifantu da wannan sifa Allah ce kamar bisa fuska ka kamala babu tawaya a cikin ta ko kana sannan ce la ta'khuzuhu sinatun wala nawm sina zazzaɓi ba ya kama wala nawmun haka nan nawm wasu kuma ba ya kama ubangiji sina shi ne farkon bacci da farkon bacci nawm kuma shi ne baccin ya riga ya kama shi la ta'khuzuhu sinatun wala nawm bacci baya kama shi gangadi baya kama shi ballantana bacci to kaga wannan shi ma yana daga cikin kamalar rayuwarsa kamalar rayuwarsa baya bacci domin bacci karin mutuwa ne kamar da ke annabi ya ba ku sai sa wanda ake cikin bacci ake cikin bacci da ake cikin bacci da mutuwa Allah ya tsare mu da wannan wannan bacci kaga Allah ya kirawo bacci da wafati wallahi ya tawaffakum bil layli wa ya'lamu ma tasnahu ya tawaffakum بالليل wanda yake ruku wa fati da daddare kaga wanda wanda ya tashi daga bacci alhamdulillah ya na da alama da bacci ya da alama da bacci ya da bacci gaba daya wato rabuwa ce ta wucin gadi sannan ya dawo a jikin sa to ubangiji ta'ala saboda rayuwarsa rayuwa ce kamila tana da kamala ta kowane wani bangare ta kowace fuska sai ya zama la ta'khudhu sinatun wala nawm gangadi baya kama shi sallan sana lahu ma fis samawati wa ma fil ard lahu ma fis samawati wa ma fil ard duk abin da yake cikin sama sannan duk abin da yake cikin kasa lahu ma shi kamar lahu ba a shi ya halicci a ba shi yake mulki da mulki bayan sa ne duk wanda ya yi bayan Allah ya yi shi ta gaba ko ce shi ne ma'anar lahu kalkan lahu kalkan wa abidan wa mulkan wa kasabu duk na shi ya halicci bayan mulki da suke sarrafa su yadda ya ga dama wannan yana nuna kamalar ikon sarki yana tabbatar da qayyumiyyar ce al-qayyum wanda yake tsaye da zatin sa baya da bukatar kowa saboda komai a karkashin sa yake komai nashi ne baya da bukata gurin kowa saboda abin da yake kara tabbatar da qayyumiyyar ubangiji kasancewar sa mai mulkin sa mai da sarki da duk abin da yake a cikin sa an yi ta'bir da ma 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 galibi a larabci ana amfani da ita ga abin da yake galibiyar al'aqil wanda suke shi galibiyar al'aqil mawdu'a galibiyar al'aqil wasu malami suka ce abin da yasa aka ce ma ba a ce nan ba ce lahu man fi sanatu saboda ma din nan din nan din mutane da aljanni da mala'iku wadannan da za su yi daga ƙarƙashin man amma abubuwan da ba man ba wanda suke shiga ƙarƙashin ma sun fi yawa dukkan al-ajramu samawiyya dukkan wasu jimajiman halittu da Allah ya sama suna cikin ƙarƙashin ma ne saurari da wata duk abin da Allah ya sanya a cikin al-ajramu samawiyya suna cikin ma sannan in ka zo abin da ke ƙasa na duwar wasu na itatuwa na al-anhar ƙoramu duk suna cikin ma kazo tsuntsaye din nau'in tsuntsu yana cikin ma din nau'in wata dabba yana cikin duk wani kwaro yana cikin ma duk wani abu a cikin ruwa da sun da cikin ruwa da su ya san ma zai wanda suke horon kasa yawa duk suna ƙarƙashin ma a gama ɗin su kai kun da su da tafi tafi nan ɗin yawa su kai amfani da ita saboda ta akarin jayar da ma ɗin da ya kasara saboda yawa da ta lahu ma duk salawati wala fil ard ke man zallazi yashfa inda illa bi man zallazi wane ne wannan da zai yi ko a gurin da zai yi illa bi wala shi ya yana tabbatar da kamalar mulkin ubangiji ke da mulkin sabai yana daga cikin abinda kamalar mulki ya kunsa ya zama da babu mai yi sai shi ne kamar da shi yau ga wani yana mallaka yana mallakar wani gari sannan babu wanda yake da motsawa a gurin sai yayi to a gurin da yake da shi sai ya yi wannan ya ta ya ta wanda ba ta wanda da ai abin da aka gada na koya to koya shi ko wata ta yi da shi wannan to mutum ubangiji mutum ne da yake da kamala da kai da sauran mulkin da duk wani da yake saboda ka babu wanda ya isa ya yi wata shafa'a cikin mallakar ubangiji wanda komai kuma yana cikin wannan mallaka da illa da yake da ita ka gana akwai tabbatar da shafa'a a cikin kore wanda ya isa ko tabbatar da shafa'a ta Allah ya yi da za ta yi a yi shafa'a ta annabawa za su da su da su da su da mala'iku za su da wata da haiti da mata da mata da su da su da su ayar ta tabbatar da ba'a wacce aka yi a yi ta da wa aka yi ne a yi ta wanda Allah ta'ala yake tuwan kuma Allah ya kula sannan akwai korewan bai ka fa da bai shafa'a da babu izini wala shafa'a an kore ko shafa'a da babu kawai a ce mutum ne ce shi ke yi ba ko Allah ya ga ko da ya dama ba wannan duk gaibi ne bai da sanin wannan yasa aka tashi roƙon Allah in aka tashi roƙon shafa'a gurin Allah ake gurin Allah ake roƙon shafa'a don haka shafa'a ba a neman ta ne ko wace ce lahu ma fi ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء باتا iya kewaye wani abu na ilimin sa sai abin da yaso sai abin da ya ga dama abin da ya ga dama shine mutum zai sani saboda abin da dan adam ya sani cikin cikin al-ma'lumat cikin abin da Allah ta'ala ya ajiye na ilimi kadan ne dan cewa ba utitu min al-ilmi illa qalila haka dan kadan ne Allah ta'ala ya bintina wa mutum haka abin da bai sani ba shi yafi yawa kuma al-mushahada tadullu ala hada wato ko a iya dan tsokokin da kake rayuwa za ka ga abubuwan da baka san kansu ba baka ma san da su ba ko baka san ya suke ba sun fi yawa sama da abin da ka sani da ko jikin halittar ka kawai hakikanin yadda Allah ta'ala ya ajiye zubin halittar ka abin da kake ganowa a jiki ya wato bai taka kara karya ba kan abin da baka sani ba hatta wani zai ce ai to ai likita ya san abubuwa a kasa ya likita ta kula akwai wanda shi kawai hanci da makoshi da ido ko da kunne kawai ya kware a kai sauran abubuwa duk bai sani wani kuma ya san abin da ya shafi a harkar abin da ya shafi jijiyoyi wani ya san abin da ya shafi kashi wani ya san harkar jini ne wani ya san kowane wani bangare ne daga cikin halitta da Adam zai sani sauran kodin bai sani ba shi da kai dan bambanta mutakila kadan ne shi za a bashi wannan general knowledge haka za a bashi al-ma'lumat al-amma a dunkule a gurguje wanda kai ma shi dan kan lokaci za a ba ka wannan saboda haka abin da bai sani ba su suka fi yawa to ballantana kuma ya fita daga halitta ya shiga cikin wasu kaddara a cikin abin da ya haifa halittar dan adam akwai tsaba'i kuma na dan adam tabi'ar sa halayyar sa psychology na shi kaga shi ma wannan abu ne da ilimi ne bai fadi in ya san wannan sai ya san wannan ba abin da ya shafi zamantakewa na dan adam shi ma wani abu ne abin da ya shafi bambanci tsakanin halitta ta mace da namiji abin da ya shafi gashi nan dai abubuwa da yawa in ka san wannan baka san wannan ba abubuwan da ka sani abin da ka sani ɗaya ne abubuwan da baka sani ba da yawa ne arafta shay'an wa zabat anka ashiya'u ka san abu daya abubuwan da baka sani ba kuma su suka fi yawa ce wala yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha ba sa iya kewaye wani abu na ilimin sa sai abinda yaso su shi za su sani wa sai a kursiyu as-samawati wal ard sai sa lokacin annabi Musa alayhi salam ya hadu da Khidr a tafiyar da suka yi ta neman ilimi lokacin da annabi Musa lokacin da wani tsuntsu ya zo ya sa min kar din sa wato bakin sa cikin teku ya fitar yake cewa Khidr yake ce masa ma na qasa min ilmi wa ilmika min ilmi Allah illa kama naqasa hadha al-ushur idh adkhala min qaru fi al-bahr ba abin da ya ragu ko ya dan tsakuru muka dan tsakura ni da kai na ilimi daga cikin ilimin Allah sai kwatankwacin abin da tsuntsun nan ya tsakura daga wannan teku dan tsuntsu ya tsoma bakin sa a cikin teku ya dago teku ya san wanda yake baka ba abin da aka tsaye ba saboda da ni da kai duka in aka hada ilimin mu bai kai abin da wannan dan tsuntsu ya dan dangwalo ba daga cikin wannan teku saboda kaga wala ya fi tsina bishai min ilmihi illa bima sha yasa yace wa ma utitu min al-ilmi illa qalila yasa dan adam har ya koma ga Allah cikin gano abubuwa yake da dabi sani ba kuma kullun cikin bincike yake kaga da ba ku gane abu kaza ba an dawo an san ba san kaza ba ko ana ga san kaza ne daga baya kuma an zo an san hakikan ya abin yake ana bin wata hanya doguwa domin a tabbatar da abu kaza ko dan a cimma abu kaza sana a lokaci yayin da an dawo ana bin wata hanyar da take mata kai wannan tsoba ita take tacciya to kullun cikin binciken ilimi ko ba zai tsare ba abinda ka sani yanzu wata rana in aka zo sai ga cewa na tana zama tsoho an gano wasu hanyoyi a shema wanda ba sai ma an yi wannan kila wannan kyamarar da take daukar karatun nan gaba za ta zama abu ne wanda yake bidai an muce shi wannan duk tsokalin tsakalan da ake tai a ji wannan yan abu yana dan kara wancan yake tsayawa wancan kaza kaza nan gaba duk za a wuce nan karshe wata kila wannan abu ne za a dan liƙa maka a riga shi zai dauki hoton ka da duk shi zai jujjuya komai an muce maganar a tsaya a dasa kamera har a samu wannan yana kula da ita to duk wannan abubuwa ne wanda yau da gobe kullun kara bayyana suke kuma duk suna cikin ilimin da Allah ta'ala ya aji saboda wala yusuna bi shay'in min ilmihi illa bima sha ce wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard wato kursiyinsa gadansa na sarauta ya yalwaci sammai da ƙasa wato si'atuhu si'atul samawati wal ard wato da za a dauki sammai duka a dauki ƙasa sai gaba daya a saka a cikin kursiyinsa to za a zama kursiyinsa zai iya shanye zai iya hade su gaba daya shine ma'ana wasi'a wato ya isa duk ya kunshi su gaba daya ya tattare sama da ƙasa kaga babu shakka wannan makhluk ne wanda yake azim jiddan wato in kana da girman duniya da abin da yake cikin ta na manya-manyan tekuna al-muhitat da suka zagaye ta kana ganin girman samaniya da abubuwan da kake sanar ban mamaki to da ita da samman duka za a kwashe su a tsoma cikin kursi kuma duk zai haɗe su kaga shi waɗannan a cikin abin da baka sani ba na makhluqatillah wannan da abin da ka sani kake ta mamakin sa kasa gano hakikanin sa to a dandani ne akan wani wanda baka sani kasa sai Ibn Abbas ya zo cewa al-kursiyyu shi kuma a dan wato alakar girman sa da al'arshi kama a dauki wani dan zobe ne a jefar da shi cikin sahara to haka shi kuma kursiyyu yake in ka kwatanta shi da al'arshin ubangiji shi yasa ubangiji ta'ala ya sifanta al'arshin sa da girma ya sifanta al'arshin sa da cewa al'arshil azim arshi ne wanda yake mai girma to duk wanda yana nuna maka cikar ikon ubangiji sai ce wala ya'uduhu hifdhuhuma wato tsare sammai da ƙasa ba za su nawe ba su yi wa Allah wahala ba wato duk girman nan nasu da yawan nan nasu da abubuwan da suka kunsa da halittu daban-daban da suka kunsa ubangiji ya kula da duk abin da yake gudana abinda zai fito daga ciki da abinda zai shiga sama da abinda zai fito daga ƙasa da abinda zai shiga cikin ƙasa ubangiji dai ya san la yazuba amru al-ardi wa la dhabati fil ardi wa la fis sama babu kwatankwacin kwayar zarra da za ta boye wa Allah a ƙasa take ko a sama don haka la ya'udu hifdhuhuma wa huwa al-aliyyu ubangiji shine wanda yake madaukaki anan al-ulu ya kunshi ulu sifa ulu dhat ulu al-mulk to dukkan wani nau'i na uluwi na daukaka ubangiji ya sifantu da shi ya sifantu da uluwi zatin sa sama take ba cakuɗe take da zatin halittu ba ya daidaita akan al'arshin sa rahmanu ala al'arshi stawa sabbih isma rabbika al'ala wa huwa al-qahir fawqa ibadi ubangiji sama yake haka wannan shine uluwi zati ya shiga karkashin al'aliyu sana ya uluwi sifa sama take da sifar kowa su sufofin sa duk sufofi ne na kamala sunayensa su ne mafiya kyau. Kaga uluwul sifa, kanan uluwul mulk, mulkinsa sama yake na kowa, kowa kasa yake da Ubangiji. Babu abin da yake gudana cikin mulkin Allah ba tare da wato yardarsa ba. Saboda haka wannan al-aliyu ya kunshi al-uluwul mutlaq, wato cikakkiyar daukaka. Ce uluwul zati, uluwul sifati, uluwul qadari, uluwul qahari, uluwul mulk, cikakkiyar daukaka. Ubangiji ya sifanta da wannan al-azim, wanda yake babba, babu wani abin da yake sama da shi a girma. Duk wani abin da za a sifanta shi mai girma, to girmansa kasa yake da girman Allah ta'ala. Wannan ita ce ayatul kursi. Ka kula da irin ma'anonin da ta kunsa, lalle ka iya cewa a'zamu ayatin fi kitabillah, domin ta faɗi haƙiƙanin sifar Ubangiji. Shi yasa take razana dukkan wasu shaidani. Duk wani shaidani yana tsoron ayatul kursi. Karanta ta yake da amfani lokacin kwanciya, bayan tashi daga bacci, lokacin sallah, lokacin tashi daga bacci, lokacin bayan salloli na farilla. Wato a kulare daban-daban za ka ga Annabi sallallahu alaihi wasallama ya kwadaitar akan karanta ta, saboda waɗannan ma'anoni masu girma da ta kunsa na fito da wato girma na Ubangiji ta'ala. To sai kuma abu na gaba shine, zikiri na gaba shine la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، 10 مرات بعد صلاة المغرب والصبح. ما تمتني شيء لا إله إلا الله وحده لا شريك له. فهو أبو بكر السياسة الله شيء كأين بعد أبو كنت عليا، له الملك وله الحمد، ملكي تككيا ملكي ناشني وتككيا بوديا لبود كلاري ناشني يحيي ويميت. Shine wanda yake kashewa, shine yake rayawa, shi yake kashewa. Huwa ala kulli shay'in qadir, shi mai iko ne a bisa dukkan komai. 10 maratin sai faɗa su 10 bada salatul maghrib wa salatul subh, bayan sallar magriba ko bayan sallar asubah. Wannan duk ya zo a cikin ruwayoyi daban-daban. To wannan abubuwan ya tara hanyoyin hadisin daban-daban waɗanda suke bada wannan ma'ana. Hadisin Abu Dharr ne, Abu Dharr al-Ghifari, جندب ابن جنادة رضي الله تعالى عنه. يعزكم حديث أبو هريرة إلى يوم سنزق بعد هذا الحديث شيني كبادة وانا أبن دي يكاو أنا النفس الرسالة من قال في دبور صلاة الصبح وهو ثاني الرجلين قبل أن يتكلم لا إله إلا الله زوك 10 مرات كتبت له 10 حسنات ومحي عنه 10 سيئات ورفع له 10 درجات وكان يومه ذلك في حرز من كل مكروه وحريس من الشيطان ولم ينبغ لذنب أن يدركه في ذلك اليوم إلا الشرك بالله تعالى. وتبعك صلى الله عليه وسلم من قال في دبر صلاة الصبح بأن يقم صلى الصبح وهو ثاني الرجليه إن أخافون سأكن أكن الندي bai miƙe kafarsa ba. Wato bayan yayi sallama, yadda kafafuwansa suke kafin ma ya miƙe su, qabla an yatakallam, bai fara magana da kowa ba, sai ya ce la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Yuhyi wa yumiitu, wannan zuwa riwaya guda ɗaya, galibin abin da yake zuwa babu yuhyi wa yumiitu, sai a wannan riwaya kawai. Yuhyi wa yumiitu huwa ala kulli shay'in qadir, ya faɗi wannan 10, ya faɗa ya maimaita har 10. Annabi ya ce kutiba lahu 10 hasanat, za a rubuta masa lada, wato lada guda 10. Wa muhyi anhu 10 sayyi'at, za a kankare masa laifuka 10. Wa rufi'a lahu 10 darajat, za a ɗaukaka shi daraja 10. وكان يومه ذلك في حرز, كما زي كسنتي ا wannan ranar yana cikin tsaro, min kulli makruhin, daga dukkan wani abinki. To zai zama cikin tsaro daga dukkan abinki. Wa hurisa min ash-shaytan, kuma za a tsare shi daga shaytan. Wa lam yanbagh li dhanbin an yudrikahu fi dhalika al-yawm, kuma bai yiwa wani zunubi ya riske shi, yayi wato ya same shi har ya masa illa, domin an tsare shi daga shaytan. an kare shi daga dukkan abin da zai cuce shi haka babu wani zunubi da zai riske shi ya masa illa illa shirku billah idan ya shiga shirka ne to shikenan duk ya rushe abin da ya fada kalmar da ta fara da la ilaha illallah mutum kuma yayin shirka to ya rushe ta don haka duk abin da yake so ya samu na kariya daga Allah to ba zai samu ba to wannan shine abin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya fada a cikin wata ruwaya ya zo ba'da salatul maghrib sannan ya fada bayan magriba shi ma zai samu wannan hadisi yana cikin musnad imam ahmad yana cikin jami'ut tirmidhi kuma sheikh nasiruddin albani a cikin sirrul sahiha ya inganta hanyoyin hadisin wanda da can ya raunana kalmar wa huwa salir rijlaihi yace wannan kalmar shazza ce to inda ta zo ba sai a hanya ɗaya daga cikin hanyoyin hadisin wa huwa salir rijlaihi yana wato kafafuwansa aka nan na dabe da wuri su to sai ga ya samu shahidi ya samu wata riwaya ina jin a cikin musnad abi ya'la ne ta tabbatar da wannan sai ya ce to ya sauka daga ra'ayin rawana kalmar salir rijlaihi ya tabbatar da cewa tana nan to yana nuna sifar da ya kamata wato shi yana nuna yana nuna gaggawa wato gaggawa wajen fadakta kan ma ka bata lokaci da zarar sai mu sallah kana gurin da kake zaune baka tashi ba baka shiga hada-hada ba kai kowa magana ba to ka faɗi wannan to zaka samu wannan garabata shi ma za mu ga cewa a ciki tauhidi ne da wato tauhidi ne kalmar takunsa girmama ubangiji ne dukkanin abubuwan da ake neman mafaka da su a gurin Allah ta'ala za ka cewa sun kunshi tauhidi wanda yake nuna maka tauhidi shine ƙoruwa ko me yake bukata a gurin Allah to ka biyo ta hanyar tauhidi za ka bi ta hanyar shirka da matsala za ka samu in ba ka gyara zuciyarka ba tsakaninka da Allah matsala za ka samu shi yasa za mu ga duk kalmomi na neman tsari na neman wato wani wata katanga wata kariya daga Allah za mu ga ana amfani da kalmomi da suke tabbatar da tauhidi da farko da suke nuna cewa wannan abu shi ake bukata ya zama da ya samu gindin zama a zuciyar dan adam ya kankama sosai to in ya kankama komai zai zama da sauki komai mutum kuma yake so ya samu shiga a gurin ubangiji ya zama dan lelan ubangiji shikenan zai rika mun zai rika bashi to amma idan aka samu tangarda ta fuskar tauhidi to a gaskiya kuma komai in ka ga ma mutum ya samu to ta lalace ubangiji ta alake masa amma ba wajen ya cancince samu wannan ba to sai na gaba hadisin ummu salama hadisin ummu salama radiyallahu ta'ala anha